de nos programmes. Et à la prochaine.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi a yau Talata 10 ga watan Mayu shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin. Bayan labaran duniya za mu nufi jamhuriyar Niger, inda bayanai ke nuni da cewa an gano zinari a garin Agadez da ya sa mutane yin tururuwa zuwa garin domin neman zinarin, lamarin da ya sa hukumomi ɗaukar mataki. Kamar kowace ranar Talata a wannan shirin, Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin ‘yan ƙasa da hukuma. Muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Niger a wannan mako. Amma kafin nan, ga Baba Yakubu Makeri da halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wata dokar da za ta ba shi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soja da wasu kayayyaki zuwa ƙasar Ukraine, yayin da Russia ta kai mata mamaya. Sabon matakin wanda aka tsara bayan dokar yakin duniya na biyu, wanda tun farko ta taimakawa kasashen turai yaki da turawan Nazi na Jamus. Sabon matakin zai baiwa shugaban Amurka ikon cimma yarjejeniyar gaggawa da kasar Ukraine da ma sauran kasashen gabashin turai na jigilar kayan aiki, wanda zai takaita bin dogon tsarin dokoki a Washington. A wani yanayi da ba kasafai aka saba gani ba a Washington mai rarrabuwan kawunan siyasa, Majalisar Dokoki a watan da ya gabata ta ci gaba da nuna goyon baya ga gwamnatin Kyiv. Amincewa da dokar da Biden ya yi na zuwa ne a lokacin da shugaban Russia Vladimir Putin yake tuhumar kasashen yammacin duniya game da mamayar da ya kai akan Ukraine, yana mai cewa Russia ta maida martani ne ga barazanar da ake yi wa iyakarta da ba za ta lamunta ba. Sai dai da daɗe shugaban na Russia bai sanar da wani sauyi akan ayyukan sojin Moscow ba, ko kuma ayyana nasara, yana mai cewa za a ci gaba da kai hare-haren da aka faro tsawon makonni 10 tare da kai hari a inda 'yan Ukraine ɗin ke da ƙarfi a gabashin ƙasar, bayan da Russia ta gaza wajen hambalar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ko kuma kama babban birnin ƙasar Kyiv. Iran ta sanar a jiya Litinin cewa ɗan diflomasiyyar ƙungiyar Tarayyar Turai da ke neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 zai kai ziyara a Tehran a wannan mako, yayin da Amurka ta bayyana yiwuwar samun nasara. Enrique Mora ya taka muhimmiyar rawa a matsayin mai shiga tsakanin Amurka da Iran a wata tattaunawar kwan gabakon baya na tsawon shekara guda a Vienna da ta jitura tun a cikin watan Maris. Mora zai gana da Ali Bagri, shugaban masu tattaunawar nukiliya na bangaren Iran, inji kakakin ma'aikatar harkokin kasashen wajen Iran Sa'id Khatibzadeh yana faɗa a wurin wani taron manema labarai. Bulagurin da Mora zai yi zai ƙara wa tattaunawar armashi, inji Khatibzadeh. A Washington kuma, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka tana zuba ido ta ji shawarar da Mora zai bayar daga Tehran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Sri Lanka ya yi murabus biyu bayan zanga-zangar makonni na neman shi da ɗan uwansa shugaban ƙasar su yi murabus, sakamakon jefa ƙasar cikin taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni na tsawon shekaru. Prime Minister Mahinda Rajapaksa ya faɗa a shafin Twitter cewa ya gabatar da takardar murabus ɗinsa ga shugaban ƙasa Gotabaya Rajapaksa a wani matakin da ya biyo bayan harin tashin hankali da magoya bayan gwamnati suka kaiwa masu zanga-zanga, lamarin da ya sanya hukumomi tura sojoji dauke da makamai a babban birnin kasar Colombo. Mutane hudu da suka hada da wani dan majalisa na jam'iyya mai mulki ne suka mutu a rikicin na jiya Litinin, kamar yadda kakakin 'yan sanda Nihal Tarduwa ya shaidawa kamfanin dallancin labarai na Associated Press. Shugaban Rajapaksa ya sanya dokar hana fita a fadin kasar da yammacin jiya Litinin har zuwa safiyar Laraba. Fiye da wata guda zanga-zanga ta bazu a fadin kasar, lamarin da ya janyo cece-kuce tsakanin kabilu da addinai da masu fada a ji. A karon farko, 'yan kasar Sri Lanka masu matsakaicin ra'ayi sun fito a kan tituna da yawa, lamarin da ke nuna wani gagarumin boli daga tsofaffin magoya bayan Rajapaksa, waɗanda wasunsu suka shafe makonni suna zanga-zanga a wajen ofishin shugaban ƙasar.
To, so, kada ai nisa nan gaba kadan baba zai sake shigowa da karin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger inda bayanai ke nuni da cewa an gano zinari a garin Agadez da yasa fiye da mutane 2000 suka fito daga sassa daban-daban na jamhuriyar Niger din domin neman zinarin to sai dai duba da irin matsaloli da ake fuskanta a jihar ta Agadez musamman ma da jibinci harkokin tsaro gwamnatin jihar ya dauki matakin dakatar da hakan zinarin a wannan wurin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hamidan Galisan ya hada mana
kwanaki biyu kenan bayan da aka gano tare da fara hako zinariya a wani tsauni dake kusa da sansanin sojojin America dake cikin garin Agadez bayanai sun ce yanzu haka mutane sama da 2000 ne daga sassan kasar Niger ke wannan wurin suna hako zinariya shedu da dama ne da suka tabbatar da wannan al'amarin
tayi mulka gidan mu na tsuntsaye muka zinariya kusan dutse muka ganta watsi da muka ganta watsa muka zo muke ta watsa ta fusanya sai muka zo da ma muke ta watsa ta fusanya ba mu san mi cece ba sai da muka zo gida aka ce mana zinariya ce muna ta muna raba ma yara din ga hamuda ma akwai wanda suka samu
Malama Maryam wacce ita ce babar yaran da ya fara samun zinariyar ta bayyana yadda suka yi da zinaran.
Mu yara da suka kawo min ita suka ce min wance zo ki gani na fito daga likitar haihuwar diyata suka zuba min ita nan da na dibe ta naga kamar zubin ta ta anya gaba zinariyar ki bakin ta kenan. Ni dai har mun tabbata ita ce haka nan ne muka ko amsa abin da muka amsa muka taho.
To sai dai lura da yadda ake samun kwararar jama'a a wannan wurin yasa gwamnatin jihar Agadez daukar matakin haramta hakan zinari a wannan wurin musamman ma dai bisa dalile na tsaro. Magajiman Mandada gwamnatin jihar Agadez
an samu zinariya ba a samu ta bane ma ne ake a daidai gurin da aka ce aka samu ta nan ne hilin jirgin Agadez yake kuma da bangaren shi inda jiragen sojawa da na neman rahoto suke tashi suna sakka kenan ba za mu amince ba a yanzu a zinan da diga da kwantarya da felo tana yawa zuwa gaba da anjan cewa an zo ana neman zinariya a wannan saboda hujjoji na tsaro a yanzu ba za mu amince ba a ce kariyar sojawa ta samu gindin zama a wannan wuri mun sa meri ta dauki matakin wayewa mutane kai na cewa su yi hakuri da wannan wurin ba mu bari ba a taro a yanzu ko mu san ba abin da zai iya faruwa nan ne wurin sabkar jiragen mu na soji
jama'a a Agadez su yaba da matakin da gwamnatin ya dauka na dakatar da hakan zinaran
abudu sunana matakin da aka dauka yayi daidai saboda indai an ce zinariya ce cikin gari kuma kusa gaskiya akwai matsala na daya kaga sata sai ta yi yawa da yan kwatan ga da yan shaye-shayen da wani wane ne da abubuwa daidai waje cikin gari
sunana Abu Malik indai abin ya tabbata akwai shi aka rufe to su diba su gani yadda za su yi saboda akwai matsaloli da yawa a Agadez kenan rufe wannan indai ba su wannan matakan ne suka yi yayi in kuma ba su wasu matakan ne nasu dalili to abu da ai tai
tunanan adal ni ga abin da nake gani kuma akwai da kowa ita abin da gwamnati yake daidai kan a samu zinariya fannin da za a yi saboda zinariya da yawa kenan kuma wannan haƙƙi ba ta gwamnati a rufe daidai ne har gwamnati ta tuki matakan tsaro ya daidai kulawa da gari da talakawa
Hamid Mahmud murya America daga Agadez jamhuriyar Niger
a gaida Hamidan har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baba ya sake shigowa da karin labaran duniya
shugaban kungiyar makiyaya ta miyata Allah kautal hori a Najeriya Alhaji Husaini Yusuf Boso ya ce ba su da hannu a cikin kungiyoyin Fulani na Najeriya da aka ce sun sayawa tsohon shugaba Goodluck Jonathan form na tsayawa takara a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da yammacin ranar litinin din nan ne kafofin yada labarai da dama suka bugo labari cewa wasu kungiyoyin Fulani sun sayawa shugaba Jonathan wannan fom na naira miliyan 100 a wata zantawa da muryar Amurka bayan fitar da wannan sanarwa shugaban miyata Allah ya ce kungiyar su ba ta siyasa ba ce kuma ba a tuntube su ba akan wannan batu kamar yadda ya yi karin bayani a hirarsu da Mustapha Nasiru Batsari
yadda ku yan jarida kuka gani a jarida mu ma haka muka gani ba tuntube mu ba ba da shawara mu ba mu sani ba mu dai mun gani kamar yadda ku kuka gani saboda haka kungiyar ta mai Allah kautal hori in ka duba a jarida su ne yan jarida suna kuskure sai su kautal hori su yi magana sai a sa mai Allah kautal jarida wanda yake akwai bambanci
ku yanzu me matsayin ku yanzu
to matsayin mu kowa na da dama ya yi naci ya bi naji ra'ayi tunda ana demokrasi ne amma mu kam ba mu cikin wannan kuma kungiyar mu ba kungiyar siyasa bace, tunda ba kungiyar siyasa bace ta makiyayan dabbobi ne. Idan za mu dauki mataki na yin wannan, dole sai mun yi taron kasa baki daya, sannan kuma mun yi tuntubi manyan sarakunan mu na yanka, kamar mai alfarma sarkin musulmi da sauransu.
Kenan yanzu ba ku goyi bayan wannan matakin ba kenan?
Tunda ba a tuntube mu ba, wani goyon baya za mu yi? Mu tunda ba mu san da abun ba da shawarar mu ba ne akai.
To madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan tattaunawar. A ƙarshe, mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ya haifar da matsalar abinci a ƙasashe da suke dogara da takin zamani daga yankin kamar Ghana. Domin tunkarin karancin abinci, hukumomin Ghana sun buƙaci manoman ƙasar su yi amfani da takin gargajiya a maimakon takin zamani. Ƙasar Rasha na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen fitar da takin zamani da sauran kayayyaki da suka shafi haka a duniya, kuma ita ce babbar mai samarwa da kayayyaki ga Ghana, wadda ke zama ƙasa ta biyu a duniya wajen fitar da koko. Takunkumai na tarihi da aka kakaba wa Rasha game da mamayewar da ta yi wa Ukraine suna hana ta aika kayayyakin. Fifi Buafo na hukumar samar da koko a Ghana, ko kuma Cocoa Board, ya ce kowa na sa ran farashin takin zai ci gaba da tashi. Ya ce a don haka abinda hukumar Cocoa Board ke yi a halin yanzu shi ne gabatarwa manoman takin gargajiya a maimakon takin da muke siyowa a kasuwa, kuma mun yi imanin wannan zai magance matsalar ko kuma kalubalen da muke fuskanta na samarwa da kuma batun farashi da yadda zai kasance a kan masana'antarmu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Baba Yakubu Makiri ya karanto. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
A jihar Niger yanzu ba mu sama kaho 15 ko 13 wanda suke da NCE, kuma akwai masu degree da kuma masu diploma, wanda dokar Najeriya ta ba mu daman cewa duk wani ma'aikaci da za a dauka akwai 5% disabled ne na kasasu ne, ba ba mu nan daman ba.
A sani na akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani daukan aiki da za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da na kasasu, makaki ma na ci.
Ai mana ita, dan in ba ita kai ba, ba za ka rage yawan na kasasu akan titi da kuma sanin ina za su je ba.
Yau shirin na dauke ne da batutuwan da suka shafi haƙoƙin na kasasu a jihohin Niger da Kano a dakace mu.
Yau ga wasu nan su ke nukura. Don mun san an ce mun nasara, wasu ma a ciki na su sun fara hada gulu matsakani kan akara ko ho gama ko sandara
to madalla masu ware makafi a jihar Niger ta tsakiyar Najeriya sun ci haƙoƙinsu da dokokin ƙasa suka halarta musu sun shiga cikin mawuyacin hali a hannun hukumomin jihar domin kuwa kashi 5 cikin 100 din nan na guraben aiki da doka ta ce a warewa masu nakasa baya sabuwa al'amarin da ke mayar da hannun agogo baya ga ita kanta yunkurin gwamnati na dakile barace-barace da ake cewa su nakasassun na yi a birni da karkara na sassan Najeriya. Alhaji Isa Mustapha Daja shine shugaban kungiyar makafi ta Najeriya a reshen jihar Niger ya magantu dangane da wannan batu.
Mu masu nakasa bi mana makafi a jihar Niger yanzu ba mu rasa makaho 15 ko 13 wanda suke da NCE kuma akwai masu degree da kuma masu diploma duk akwai. To 2019 kafin a election an doki ma'aikata teachers 25 local government na jihar Niger an doki ma'aikata wajen mutum 2,500 teachers. Babu makaho ko guda ɗaya a ciki. Yanzu kwanan nan an ɗauki ma'aikata kuma yanzu a state level wanda dokar Najeriya ta ba mu daman cewa duk wani ma'aikaci za a ɗauka an biya ministry ne akwai 5% disabled ne na nakasassu ne ba babu wannan daman ba. Yanzu haka abin da ke tafiya ma yanzu haka ana shirye shin dokan ticoci a karamu kuma mashi wanda ne shine origin ina wanda na kira da wani daga cikin babban karamu kuma mashi wanda ba zan faɗi sunansa ba a yanzu nake ce mai ga ni za a ɗauka ticoci kuma ni kaɗai ne makaho ma a mashi guda ke da NCE. A doke ni aiki yake ce min ai ba zan iya koyarwa sun da ba na gani sai na ce mai a zan iya koyarwa sun da ai secondary ma da masu gani nayi kuma da LTP ina COE ma da masu gani ko LTP ina ma ai masu gani na koyar saboda ina da method din koyar da masu gani saboda muna kan gama gwamnati cewa dan Allah addu'a mun idon rahama kamata a ce idan aka zo dokan ma'aikata a dinga mana adalci a dokan mu kuma kada doke sauran masu gani.
To yanzu kana nihin gaba ɗaya ku makafi da sauran masu na ƙasa ba a dauka ku aiki ko ko dai yayi kadan ne daukar aikin da ake
gaba ɗaya ba a dauka ina ga shekara 6 da suka wuce zuwa yanzu kaho uku na sani wanda aka dauka da Farmcraft zuwa Bidda Blind Center na Bidda. Yanzu idan ka je makarantar makafi nan special school namu nan cikin garin Binna idan ka je akwai blind department malami da ke koyarwa makafi mutum biyu da makahi sauran dun masu gani kurame ka gan za ka ga malami na koyarwa haka dan aka ci special education amma ba kurma bane mai gani ke koyar da mai lafiya ne ke koyar da kurame saboda haka mu yanzu aka ai kurame ma sun fi mai yawa kuma sun fi mai yawa masu karatu ba dan na da kurame abokan da muka karatu su a handicap lokaci ke primary school yanzu suna degree akwai da suke degree a Jos ba su da aiki ba dokan mu ne gaba daya. Sarkin gura kuma yanzu na yanzu yana degree anan COE NCA degree din shi ba dokan shi aiki ba dokan mu aiki muna da wannan matsala sosai a Niger.
Yanzu me kuke so ita gwamnati ta yi
abinda muke bukata shine a bi dokan gwamnati bi mana a kafa mana disabled commission don doka ta riga ta sa hannu a yin passing bill a national assembly kuma an ce gwamnati su yi koyi da abin da aka yi a matakin tarayya akwai disabled commission a Abuja to nan Niger sai abu da disabled commission idan ba za a bude ba to iza doke ma'aikata percentage da aka ci a bamu 5% a bamu abin mu kuma za mu iya yi ba za mu iya yi bane ba saboda zai kauda wannan yawace-yawacen da muke ana zargin mu cewa muna bara idan ba mu ga canji ba ana dokan aiki ba a dokan abin to gaskiya za mu yi zanga-zanga za kuma je kotu.
To sai dai masana shari'a da dokokin kasa irin su barista Shehu Kagara wani lauya mai zaman kansa a jihar ta Niger sun yi tsokaci dangane da wannan al'amari.
Shi haƙƙin dan adam a koyaushe abun kiyayewa ne da duba a sani na akwai kaso akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani daukan aiki za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da nakasassu makashi ma na ci doka ce ta ba su dama bai kamata su hukuman ba da ilimi na bai daya haka kawai su yi biris da wannan kuma su kawo wani dalili su yi biris da kaunafin da makashi suka kawo ba.
Su kana ne su makafin tabbas an danne musu wannan haƙƙi nasu koko me kake nufi?
To in ba a danne ba ai ba za su yi magana ba to yanzu sun koka duniya ta ji to shi sai ne dauki matakin da zai magance wannan koken nasu akwai wani gurbin da zai iya sa su wanda ba ko koyarwa kadai ba.
Shi wannan shugaban makafin nan ya mai barazanan kaman za su iya zuwa kotu idan har ba a biya musu bukatar su ba kana ga yana da haƙƙi ya tafi kotun.
Akwai hanyoyi da dama na yanzu na magance matsaloli ba sai kotu ba ban ba su shawara ni a matsayina na lawyer masanin shari'a in ba su shawara ya garzaya kotu kai tsaye ba sai su ƙara rubutawa ko su kai koken su a kungiyar koke ta ƙasa akwai ta jihar Niger akwai ta ƙasa gabaɗaya akwai kungiya na Human Rights Commission National gabaɗaya a Niger kuma zuwa kotun shine abin da ba a so domin gwamnatin zai kai ƙara gwamnatin yake so ta ba shi aiki ka koga a tsarin ɗaukan ma'aikata na ƙasa babu tilasti akan ɗaukan aiki ko rashin sa.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji bangaren hukumar kula da ilimin bai daya ta jihar ta Niger a dakace mu.
Abirka mutum ne yan dace hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya bido haƙƙinsa ya tattara
Masu ware Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa shine shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar Niger wato Sibai kuma ya fayyace dalilansu na ɗaukar wancan mataki akan su makafi na jihar ta Niger.
Mu dai a nan makarantun primary ba mu da wannan dokar za mu ɗauke su aiki su je suna koyawa mu primary a ce yau na kasance ko makaho je na koyawa da mai ido. Ba mu da wannan dokar tukunna.
Bayanan da suka yi cewa makarantun masu ido suka je suka yi practical ɗin nasu duk a lokacin nan ba a ce ba su da ido ba.
To mu a yanzu dai mu dai a nan dai hukumar ba da ilimin bai ɗaya na jihar Niger makarantunmu da mu ba mu taɓa samun cewa an kawo wani kurma ya zo koyarwa na gwaji ba wata cikin practice.
Me ya shawara?
To sai dai wani ta yi doka da za a keɓe musu wajensu a ɗauki yara makafi da wurare da je na kasassun. Za a iya ɗaukar su a aka yi wannan dokar zai kyau.
Kana nihin gaba ɗaya ne ja ba wata firamare da take tana ƙasasu ko kuma masu fama da lalura?
Muna da firamare a Bidda su ma nan ba a fara kai malamai makafi ba akwai firamare na mu na ƙasasu sannan kuma muna da sakandare na ƙasasu kuma hukumar ba da ilimi na bai ɗaya na ƙasa baki ɗaya suna taimaka ma wa'annan makarantun. To in aka yi wannan dokar na ɗaukar su to haka tunda muna da firamare a Bidda. Muna sakandare a nan mina kaga za a ɗauke su don zuwa suna koyarwa. Sai da har su je su yi makarantar kuma suna shaidan takardarsu na wannan makarantar kuma za mu ɗauke su.
Su ma dai da kasassu a jihar Kano sun fara korafi kan jan kafar da suka ce gwamnatin jihar Kano na yi wajen kafa hukumar da za ta kula da walwala da kuma muradunsu. Wato kwatankwacin hukumar da gwamnatin tarayya ta kafa mai shalkwata a birnin tarayyar kasar Abuja. Malam Aminu Ahmad Jidin Wada shine mataimakin shugaba na biyu na kungiyar a jihar Kano.
Ai mana ita dan in ba ita kai ba ba za ka rage yawan nakasassu akan titi da kuma sanin ina za su je ba a jihar Kano yanzu kadai a local gamman guda 44 da muke da su daga wanda ya gama secondary school zuwa wanda ya gama NYSC muna da su sun fi 500 wanda suke da wannan karatun. To amma in ba wannan hukuma akai ba ita ce za ta iya mana 5% a duk kowace ministry a kowane company. In ba haka ba ba za a rage ba na kasassun nan muna da yawan da a Nigeria fa mun kai mutum miliyan 25 amma na kasassu na zahiri kasan na kasa ta zahiri muna da guda 7 akwai na kasa ta baɗini muna da guda 5 na kasa ta zahiri gurgu makaho kurma kuturu zabaya spinal cord wada wannan in ka gansu kawai ka ga na kasassu. To akwai kuma na kasa ta baɗini akwai masu hawan jini akwai masu ciwon suga akwai masu sikila akwai masu paralyze akwai masu yoyon fitsari kaga wa'annan su na kasassu ne na baɗini.
Aminu Ahmad Tudun Wada kenan mataimakin shugaba na biyu na kungiyar na kasassun Najeriya reshen jihar Kano kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasir Batsari Mahmud Ibrahim Kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu
a gaida na Kuri. Sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa ƙasashen duniya sun fara gudanar da babban taron canjin yanayi wato COP15 a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire inda da farko za a yi bitar yarjejeniyoyin da aka cimma a ƙoƙarin neman mafitar illolin sauyin yanayi a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Jaridar ta ce shugaba Mohamed Bazoum ne ya jagoranci tawagar Nijar a wunin farkon soma wannan haɗuwa mai mahalarta aƙalla 5,000 cikinsu har da ƙwararru a fannin yanayi su kimanin 1,000 waɗanda za su ba da lacca. A wannan jikon taron na tsawon kwanaki 11 zai mai da hankali ne akan maudu'in da ke jaddada matsayin kasar noma a rayuwar kowane mahaluki. Jaridar Air Info na cewa hukumomin birnin Agadez sun kafa dokar hana ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a faɗin da'irar bayan da jama'a ta tare a wani wurin da ke a kilomita 2 da birnin Agadez don haƙar abin da wasu suka yi shelar ganowa a matsayin ƙarfen zinare. Jaridar ta ce a ƙarshen makon da ya gabata ne labarin gano ƙarfen zinare a ƙwaryar garin Agadez ya bayyana. Mafari kenan jama'a daga sassan Niger ta fara kwarara zuwa inda abin ke faruwa domin gwada sa'a, duk kuwa da cewa har yanzu ba a kammala tantance sahihancin ƙarfen da ake yi wa kallon zinare ba. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce wani saɓanin ra'ayi ya kunno kai a tsakanin shugabannin ƙawancen jam'iyyun adawar jamhuriyar Niger bayan da shugaban jam'iyyar Modan Lumana jagoran 'yan adawa Tahir Seydou ya halarci liyafar ban girman da shugaba Mohamed Bazoum ya shirya a albarkacin ziyarar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Jaridar ta ce Tahir Seydou ya halarci wannan biki ne a matsayinsa na jagoran 'yan adawar Niger baki ɗaya bayan da ya samu katin gayyata daga fadar shugaban ƙasa. Sai dai abin bai yi wa shugabannin ƙawancen jam'iyyun hamayya daɗi ba, saboda a cewarsu bai dace a halarci irin wannan haɗuwa ba. Mu rufe sharhin da jaridar Lanketer, wacce ke cewa wata 'yar Niger Dr. Zara Malam Umaru ta shigar da ƙara a wata kotun Faransa domin ta dakatar da shirin girke dakarun sojojin Barkana da na Takuba a Niger. Jaridar ta ce a wasiƙar da ta aike wa kotun mai ofishi a birnin Paris, Dr. Zara ta gabatar da hujjoji masu ƙarfi da ke nunin izinin da Majalisar Dokokin Niger ta baiwa ɓangaren zartarwa don ba rundunar Barkan da Takuba ƴancin tarewa a wannan ƙasa abu ne da ya saba wa kundin tsarin mulkin Niger da na Faransa, saboda haka ta buƙaci alƙalan kotun su soke wannan mataki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da lakafin mu ƙarƙare ga takaitattun labaran duniya.
To alheri a ƙarshe. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wata dokar da za ta bashi sabon iko na gaggauta aika kayan aikin soja da wasu kayayyaki zuwa ƙasar Ukraine yayin da Russia ta kai mata mamaya. Sabon matakin wanda aka tsara bayan dokar yakin duniya na biyu, wanda tun farko ta taimaka wa ƙasashen Turai yaki da Turawan Nazi na Jamus. Sabon matakin zai baiwa shugaban Amurka ikon cimma yarjejeniyar gaggawa da ƙasar Ukraine da ma sauran ƙasashen gabashin Turai na jigilar kayan aiki, wanda zai takaita bin dogon tsarin dokoki a Washington. Iran ta sanar a jiya Litinin cewa ɗan diflomasiyyar ƙungiyar tarayyar Turai da ke neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 zai kai ziyara a Tehran a wannan mako, yayin da Amurka ta bayyana yiwuwar samun nasara. Enric Mora ya taka muhimmiyar rawa a matsayin mai shiga tsakanin Amurka da Iran a wata tattaunawar kwan gabakon baya na tsawon shekara guda a Vienna da ta jitura tun a cikin watan Maris. Mora zai gana da Ali Bagri, shugaban masu tattaunawar nukiliya na bangaren Iran, inji kakakin ma'aikatar harkokin kasashen wajen Iran Sa'id Khatibzadeh yana faɗa a wurin wani taron manema labarai. A ƙarshe, Prime Minister ƙasar Sri Lanka ya yi murabus biyu bayan zanga-zangar makonni na neman shi da ɗan uwansa shugaban ƙasar su yi murabus sakamakon jefa ƙasar cikin taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni na tsawon shekaru. Prime Minister Mahinda Rajapaksa ya faɗa a shafin Twitter cewa ya gabatar da takardar murabus ɗinsa ga shugaban ƙasa Gotabaya Rajapaksa a wani matakin da ya biyo bayan harin tashin hankali da magoya bayan gwamnati suka kaiwa masu zanga-zanga. Lamarin ne ya sanya hukumomi tura sojoji dauke da makamai a babban birnin kasar Colombo.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana mu sake shigowa da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki na Mohammed Hafiz Baballe. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makiri da ya karanto labarai, da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo, sai kuma Salobak Abo da ya haɗa shiri da ba da umarni, a madadinsu duka alheri ke muku. fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.